وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يو أشرند بكي جوات رمضان تجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود قريب إذا أشرند ترى wanda ya dace da 26 ga watan 9 shekara ta 2008 ta miladiya. Za mu ci gaba da tafsirin mu na Al-Qur'ani a yau, wanda zai zamanto yau ne za mu sauke karatunmu, sai kuma Allah ya kai mu ta shekarar in Allah ya ba mu tsawon rai. Za mu tashi mun an karanta kamar yadda aka ji an karanta mana, za mu tashi aya ta 104 fadan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratu Ali Imran. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله تعالى يقول ولتكن منكم أمة، أتكنكو وتا الأمة تكثنشي وتا جماعة تكثنشي، أتكنكو ياكو مسلمي يدعون إلى الخير، وأن الأمة سرنك كرا ذا سرنك كرا يزوج الخير ويأمرون بالمعروف سنا أمرني da al-ma'ruf shine abun sani, abinda wato abinda kansa sananne ne a cikin shari'a da hankali. Wayan hauna anil munkar, kuma suna hani ga barin abinki. Abinki shine abinda aka kishi a cikin shari'a, kuma hankalin ɗan adam na fitra shi ma yayi shaida akan rashin kansa. Wa ulaika humul muflihun, masu wannan al'amari su ne waɗanda suke al-muflihun, masu samun fala shine babban rabo. Wato masu wannan aiki shine masu samun babban rabo. Wannan aya umarni ne ga al'ummar musulmi kan a cikin su a kasance an samu waɗanda yake za su rinka yin al'amru bil ma'ruf da annahyu anil munkar, wato masu yin aikin umarni da kyakkyawa da hani da hana mummuna. Wannan akan tafsirin cewa min inna littabi'is ce, wato a cikinku a samu al'umma, ba dukkan gununku ne za ku zamanto masu wannan aikin ba, a waɗansu ne kawai za su zamanto masu wannan aiki. Abinda yake ƙarfafa wannan tafsiri shine faɗin Allah ta'ala, alladhina in makkannahum fil ardi aqamu ssalata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Waɗanda suke idan mun ba su tamkini, wato tabbaci, ƙarfi da iko a bayan ƙasa, suna tsaye da sallah, za su wato su tsaye da sallah, su ba da zakka, su umarni da kyakkyawa, su hana mummuna. Saboda haka kaga kuma ba kowa ne Allah yake ba su wannan tamkinin ba, juzi'in al'umma ne Allah yake ba su tamkini. Saboda haka da wannan fassarar ake nuna kan cewa aikin amru bil ma'ruf da nahyu anil munkar ba aikin kowa da kowa bane, aikin waɗansu zababbun jama'a ne, sune al ulama'u wal umara, malamai da masu sarauta. Fassara ta biyu ta wannan ayar shine ta dauki min din nan da cewa min al bayaniya ce, min ce li bayanil jin, kamar wanda take zuwa a fadin, kamar wanda ta zuwa a fadin Allah ta'ala a fajtanibur rijsa min al awthan wajtanibu qawla zur wa fajtanibur rijsa, kuni sanci dauda min al awthan wanda take ita ce al awthan, min din nan bi ma'ana hiya, wanda kuni sanci dauda wanda wannan daudar ita ce al awthan, sune gumaka. Ai kaga ba ci aya ba ta nufin kan cewa kuni sanci dauda dake cikin gumaka ba, wato abinda ba dauda ba a cikin harkar gumaka shi ba za ku sanci shi ba, wannan ma'ana ba zai yi ba, shine ma'anar min li bayanil jin. To anan ma sai suka ce a wannan tafsirin wal takum minkum ay wal takunu antum, ku kasance ku al'umar musulmi, al'umma mai kira zuwa ga alkhairi, mai umarni da kyakkyawa, mai hani da mai hana mummuna, wato dukkanin musulmi zamanto masu yin wannan aiki. To waɗansu malamai sun hada fassarar guda biyu, wanda yake kuma wannan shine insha Allahu abin da yake sahihi kan cewar akwai nau'i na amru bil ma'ruf wanda sai waɗansu ne kaɗai za su yi masu tamkini, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri a cikin sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ga wani aiki na munkari daga cikin ku, to ya canza wannan aikin bi yadihi da hannunsa, fa in lam yastati' in ba shi da iko, wato in ba shi da ikon ya hana munkari da ƙarfin hannunsa, shine wato wanda yayi munkarin yana ƙarƙashin sultansa. Ƙarƙashin sulta shine kamar da a abin nan, kamar mai gida dangane da wanda suka yi abin da yake ba daidai ba a cikin gidansa. Ka zo ka ga a lokacin sallah yayi ana ludo, ana karta, ana chess, ana kallon film din Hausa, ana kallon film din India, ka tayar da wannan majalisar tsayar, ka tashi aje ayi kallon, kana da ikon kai wannan, ko a kowane da zai ba za ka fita ita ba, to ka gani kana da iko. Ko kuma kana abin nan kai shugaba ne a wajen aiki, ka zo ka kama wani yayi algus, ko wani yayi cuta, ko wani yayi sama da faɗi, ka tabbatar kan cewa ka hukunta shi, wannan shi ma kana da iko ka canza wannan da ƙarfinka. Ko kuma mai mulki ne, mai mulki ne, saboda duk wanda ke ƙarƙashin mulkinka idan yayi ba daidai ba, kana da ikon ka hana ba daidai ɗinsa ba da ƙarfin mulkinka. Fa in lam yastati, in ba shi da iko, wato ba shi da sulta, fa bi lisani, sai yayi da bakinsa, yayi da bakinsa ya ce wannan abin munkari ne Allah ya hana, duk wanda yayi abu kaza Allah ya ce ga abin da za a yi masa, saboda haka kada a yi. Fa in lam yastati, in ba shi da iko, rashin ikon shi ne kan cewa ba shi da ikon ya faɗa da bakinsa, in ma saboda cewar ba shi da ilimin yadda zai inkarin munkari, ba malami ba ne, amma ya san dai wannan abin bai dace, amma ba shi da hujja, bai san inda zai bayyana hujjarsa ba. Ko kuma malami ne yana da hujja amma yana jin tsoro, ba zai iya haƙurin abin da zai biyo baya ba. Kamar alal misali idan yayi za a kulle shi ko za a ci mutuncinsa, to wannan an yi masa ruksa, ba sai ya yi ba, wannan an yi masa ruksa, amma an yana da ƙarfin imani ya yi ko da abin zai same shi, inda an san dama aikan cewa umarni da kyakkyawa da hana mummuna dole sai wata cuta ta samu mutum. Ya bunayya aqimus sala wa amur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, ya ce dan wannan dana ka tsayar da sallah, kai umarni da kyakkyawa, ka hana mummuna, kai hakuri akan abin da ya same ka. In kai umarni da kyakkyawa ka hana mummuna, dama sai an taba lafiyarka, sai an taba dukiyarka, sai an taba mutuncinka. To idan abin da yake mafi dacewa kai shine kai hakuri, amma in ba za ka iya hakuri ba, to sai kai shiru. To shine sai ka tafi daraja ta uku, fa in lam yastati fa bi qalbihi, idan ya ba zai iya ba, to ya ki munkarin da zuciyarsa, wa dhalika ad'afu al-iman, ishara ga cewa raunin imani shine zai sanya ka kasa isarin munkari. To wannan kage ya nuna kan cewar kenan ba duk mutane ne suka zamanto martaba daya a cikin umarni da kyakkyawa da hannun da mummuna ba. Saboda haka ayar tana nufin dukkaninku ku zamanto masu wannan, amma kuma akwai wani munkarin da sai wata fa'ifa ce za ta iya inkarinsa, sai wata jama'a ce za ta iya inkarinsa, ba kowane munkari ne kowa zai iya inkarinsa ba. To don haka ya zamanto kan cewa ya gudana a cikin tarihin musulunci a rinka samun ahlul ihtisab al-muhtasibin, masu yin hijba. Al-hijba shine neman lada ta hanyar umarni da kyakkyawa da hana mummuna da tsare hududu shari'a. Ba alkali ba ne mai yin hijba, tunda shi alkali hukunci yake, zartar da hukunci yake. A mai yin hijba hana barna yake yi, da kokarin kawo gyara yake yi ta hanyar wa'azartarwa da tambihi, da idan akwai barna ya gano inda ake yin barnar, in zai iya gyarawa ya gyara, in ba zai iya ba ya kai wajen waɗanda za su gyara su gyara. Hizba ba wai kawai a hana shan giya ba ne, a rinka gano inda motar giya take tafiya a je a yi maganinta. Kyakkyawan aiki ne, munkari ne, inkarinta ne. A tsarkake al'umma daga giya, tsarkake al'umma ce daga barna mai girma. Saboda dukkan inda dukkan al'ummar da ake shan giya, to ka za ka samu tattara barna a cikin wannan. Sawa ba ita ce kaɗai munkari ba, musamman yanzu a cikin watan Ramadan. Za ka samu mutane ana azumin watan Ramadan, amma daga zara an taso daga aiki sun je sun dasa karta ko lugo, wataƙila ma wani yazu bila waɗansu har da caca da ƙwado da sauransu. Wannan munkari ne da wajibin al'umma ta rinka inkarinsa. A ji a yi musu wa'azi, amma kuma wa'azin ya zamanto bil hikmati wal mau'izati al hasana, da hikima da kyakkyawan wa'azi. Ba ka je ka nuna musu kan cewa su halakakku ba ne, kai ko kai ne na kirki, kai ne kullum masallaci, kullum darasi, kullum tafsiri, su ku halakakku ne, su ne suke kawo barna a cikin su ne mababbagar annoba a cikin al'umma, su ne halakakku. A an kai haka ba za su karba daga gare ka ba. Sai ka bi su ta dukkan hanyar lubufi da tausasawa. Ka duba ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, da har Allah ne da kansa ya tausaya masa, yake fa la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'min, la'alla zaka je ka halaka kanka ka mutu saboda damuwa, dan ba su zamanto mu'mine ba saboda damuwar da yake yana ganin cewa watakila ya takaita ne wajen kyautata uslubin kira, shi yasa mutane ba su imani. To haka ya kamata mai yin hijba ya rinka duba kansa, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, da har Allah ya rinka ba shi hakuri a kan wannan. To haka ya kamata da uslubi, ya kamata a yi kyakkyawan uslubi, tunda abin ibada ne, neman yardar Allah kake. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce ma sayyidina Ali, sayyidina Ali zai tafi yaki ne fa, a ya ba shi ana neman fatihi ne, da Yahudawa fa makiya Allah, makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da zai tafi sai ya ce ya rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mithlana, ya rasulullah in zan yaƙe su har sai sun zamanto kamar mu, wato sun zamanto musulmi kamar mu. Yace unfud ala rifli fala an yahdiya bika Allah rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Yace tafi gabaje ka tafi ka kike wannan, amma ka sani Allah ya shiryar da mutum daya a hannunka ya fi maka bisa wato garken shawawan zakuma. Kaga wato ya sanya wannan shine manufarsa, Allah ya shiryar da wa'annan mutanen a hannunsa. Ba in sassare kan kafirai da arna ba, ba ya zamanto wannan shi sanansa ba, a tara kan arna, a halaka arna, kamar yadda waɗansu zaka ga suna faɗa. A'a, ya zamanto a cikin zuciyarka akwai rahama, rahamar kan cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi rahama ga talibai, hatta su da waɗannan wanda ba su fi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama aka turo shi gare su. Rahamar shi ne a kyale su kar hukuma ta hau kansu har a ba su damar la'alla Allah ya shirye su. So da haka kai kuɗin ya zamanto kan cewa shirye su ta zamanto a hannunka. To haka uslubin al'amr bil ma'ruf yake da nahyi anil munkar. Da haka wannan ayar dukkan ma'anoni guda biyu din tabbatattu ne. Kasancewar min li bayanil jins, wato dukkan al'umma zamanto suna amru bil ma'ruf, domin akwai amru bil ma'ruf inda babu wanda aka sauke ma a cikin al'umma, akwai nahyi anil munkar da babu wanda aka sauke ma a cikin al'umma. Shine ka kishi a cikin zuciyarsa, abu aful iman, mafi raunin imani, kaga kasa da shi sai fita daga cikin addini. Da haka wannan matsayi na amru bil ma'ruf, dukkan al'umma ta musulmi ta zamanto mai wannan sifa, mai kin wato mai san alkhairi ce, mai kuma kin munkari. Wannan in kai haka shi ma kansa amru bil ma'ruf ne da nahyi anil munkar. Da haka domin idan kana san alkhairi, ba za a zo a hada gwiwa da kai ba dan a kawar da wannan alkhairin a cikin al'umma. In kana kun munkari, ba za a zo a hada gwiwa da kai ba dan a yada wannan munkarin. Alal misali, ɗan unguwa suna nema su yi maganin wani kango da ake yin cata, ake saɗe, ake barna a wajen a cikin al'umma, a cikin unguwarsu. Idan kai a cikin zuciyarka kana da abaful iman, ba za ka iya fitowa ka zo ka yaƙi da wannan ba, ka zo ka yaƙi wannan munkarin. Amma kana da abaful iman, kana kin wannan, wannan al'amari ba na san sa, wannan abin da ke kawo ƙarna a cikin al'umma kenan. Sai ka samu waɗansu suna yi, kaga ko ba ka zo ka shiga cikin su ba, kai musu addu'a, kai musu fata na gari. Amma idan ba ka da wannan matsayin fa, to wannan shi ne matsayin munafikai. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. منافقين ماذا ده منافقين ماتا سنا تارد جونا تنسو أحبيك إنك قونا أنان أجبت إنك قونا أنكبا كقونا أكبر جزائك كودا بطبق من جونا بتارسك. حتى الله يكي يأمرون بالمنكر سنا أممي لمنكر وينهون عن المعروف سنا هنك الكاوان أي شو وقال ننسوني وانا انسكا ان اكدو زائي ما جنم ارناسين تتعلم بتاني ولا جد انسو منافق اساتي وجد تجتابا مقوى انسي اكوي كون سوشن اتفن تتعلم قواي ابن دي جيس شو وانا انك جير وانا تجير وانا مجنر شو وانا ننسوني وانا سكر تدقى تنين الامر على محمد صلى الله عليه وسلم دو من سنا باسا كم منكي ba ta san ba'a ba ta yin wannan wato ba su zamanto akalla juz'in ayar shine zamanto kai inkarin munkari da zuciyarka haka zalika ma'ana ta biyu wato ku zamanto a cikin ku an samu al'umma da suke wannan wato wajen munkarin da ake buƙatar iko imma na ƙarfin mulki wa imma iko na hujja da ilimi to wannan ba kowa ne zai yi ba sai wanda ya samu wannan ifa saboda kaga ayar duk ma'anar biyu ta tabbata a cikin ta wannan yana daga cikin hikimar alqur'ani yana daga cikin wato a gwaninta ta Allah madaukakin sarki wanda za a kawo magana wanda take za ta samu tarin ma'ana mai yawa kuma kowace daga cikin ma'anonin ma'ana ce ingantacciya akwai hadisi da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke ƙara ƙarfafa abinda wannan aya ta kunsa abinda ake nufi da alkhair abinda ake nufi da alkhair shine wato kishiyar ashar abinda yake da amfani a duniya da lahira shine alkhair abinda yake da amfani dukkan ladda dukkan jin dadi alkhair ne rabauta alkhair ne duk abinda zai kawar da sharri alkhair ne to al'umma ta zamanto tana kira ya zuwa ga alkhair an roke daga Abu Ja'far al-Baqir Abu Ja'far al-Baqir Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn a dan mahaifin dan Zainul Abidin kuma mahaifin Ja'far as-Sadiq yana daga cikin a'immatu ahlus sunna a'immatu ahlul bait yana daga cikin manyan malaman ahlul bait ahlus sunna waɗanda suke akan tafarkin sunna an taba tambayar sa aka ce a wataran aka ji yana kiran sayyidina Abubakar as-Siddiq yace a kai ma kana ce masa as-Siddiq saboda makiya ahlul saboda makiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kariyar da awarsan ahlul bait suna ganin kanta duk yan ahlul bait ba za ka tabbata kana san ahlul bait ba sai ka ci sahabbai na farko a cikin su sabu Abubakar Siddiq to shine sai Allah shine sai Abu Ja'far al-Baqir da suke da'awar cewa ɗaya daga cikin shugabannin su ne limaman su ne sai aka ji ya ce as-Siddiq sai aka ce a har kai ma kana fadan haka saboda a lokacin nan sun so mu bayyana bid'ar su sai ya ce kwarai ina fadan as-Siddiq duk wanda bai kira shi as-Siddiq ba fala saddaqa Allahu lahu qawla kada Allah ya taba gaskata zancen sa sai ya ce dan me ba zan ce masa as-Siddiq ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya sa masa wannan suna to shine sai yake a an sami yana cewar ma'ana al-khair shine al-khair ittiba'ul qur'an wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito shi mursalan daga kakansa sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-khair shine bin al-qur'ani da sunnarsa sallallahu alaihi wasallam to da haka ma'ana yad'una ila al-khair ay yad'una ila ittiba'il qur'ani was sunnah suna kira ya zuwa ga bin al-qur'ani da sunnah wa ya'muruna bil ma'ruf al-ma'ruf kamar yadda muka ce shine wato dukkan abin da yake wato al-khairin sa sananne ne a cikin shari'a da kuma hankali akwai abin da yake dukkan ko da babu shari'a hankali yayi shega ga alkhairinsa kamar adalci kamar kyautatawa kamar tausayin marasa tausayin talaka kamar rahama kamar amana kamar kamewa rashin fitsara rashin batsa wannan ko babu shari'a dukkan abu na dukkan hankali na fitra yayi shaida ga cewa wannan abu ne kyakkyawa almunkar kuma aka san sa dukkan abu mummuna a cikin shari'a da kuma a cikin wato alfitratu salima a cikin hankali na fitra amintatta lafiyayya ba bai da hankalin mutanen yanzu tunda yanzu wani mai hankali ne yana da awaki yana da hankali watakila ma an bashi babban digiri ya rubuta takarda da za a bashi digiri akan nuna kan cewa babu aibi a cikin zina kuma ta an bashi digiri an bashi shaidar ilimi da hankali to wannan hankali ne amma hankalin da yake na karkataccen fitra hankalin dabba hankali ne na dabba ba hankalin dan adam ba mai fitra amma hankali na wato fitra yayi shaida akan cewa fitsara ba ta da kyau zina ba ta da kyau maɗugo ba shi da kyau luwaɗi ba shi da kyau zalunci ba shi da kyau cin zali ba shi da kyau shiga cikin haƙƙin mutane ba shi da kyau rashin amana ba shi da kyau rashin tausayi ba shi da kyau duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke a ko da ba su zo a cikin shari'a ba yadda Allah ya halicci fitrar halittar mutum ya halicce su da kyau wannan to wato al'umma zamanto masu hani da wannan munkari ne wato al'umma musulmi su zamanto waɗanda yake ba za su dabarna ta zauna a cikinsu ba domin idan kowa yake daga shi sai kansa yake a kyale barna ai kowa addini a abinan kowa kabarinsa daban kabarina daban kabarinsu daban to haka za ta zo barna ta zo ta cinye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misalin waɗanda ba sa yin amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar da kan cewa kamar mutane ne da suka shiga cikin kwalakwali suka shiga cikin jirgin ruwa aka raba su da ƴan birni da ƴan ƙasa ƴan birni abin nan ruwa yana sama ɗan ƙasa in suna son ruwa sai sun tafi sun hau sama wajen ƴan birni sannan za su samu ruwan sha sai ƴan ƙasa suka ce to maimakon mu rinƙa wahal da mutane mu rinƙa wahal da kanmu mu huda mana mu huda rami a cikin allan jirgin ruwan nan sai kawai mu rinƙa ɗebo ruwa daga cikin ruwan teku mu sha a huta to kaga su na sama suna can sama su ce a kyale su ai na ƙasa ne su ne a ƙasa su za su limit su ne kaɗai za su limit idan suka kyale su suka yi wannan ramin ba dole za su halaka ba to idan ba su kama hannunsu ba sun hana su haka za su halaka to wannan shine misalin munkari a cikin al'umma in kaga mutane suna barna kace a kyale su ai ba komai sa da ƴancinsu ba komai sai dai wannan sha'anin zamani ya za a iya ka iya da kanka kabarinsu daban kabarina daban to duk za su zo ku shiga cikin halaka sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake cewa wallahi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf na rantsi da wanda raina yake hannunsa wallahi lalle ku umarni da kyakkyawa wala tanhawunna 'anil munkar lalle ku hana mummuna aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban min 'indihi thumma latad'unnahu fala yastajibu lakum wallahi ko dai ku yi haka ko kuma Allah ya kusa ya game ku da azab ya aiko muku da azab da ukuba daga gare shi sannan ku yi ta roƙonsa ba zai amsa addu'arku ba haka ko wannan ita ce halaka musiba ta zo ku yi ta roƙo Allah ba zai amsa addu'arku ba idan munkari ya zo cikin al'umma Allah ya aiko ukuba mutane kashi uku suke zamantowa wanda misalin sai ya zo a kissar bani Isra'ila akwai masu barna wanda Allah ya nasi akan cewa ya halakar da su akwai masu hami da mummuna su Allah ya nasi akan cewar ya tsirar da su falamma nasu ma dukiru bihi anjayna alladhina yanhauna anisu yayin da suka ƙi hanuwa daga abinda aka rinka musu wa'azi kan su bar shi da suka ƙi Allah ya ce sai muka tsirtar da waɗanda suke hana mummuna na uku su ne wanda su ba su aikata mummunan ba amma ko ba su hana ba suka ce lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida suka ce ina ruwanku da za ku rinka wa'adi ga mutane da in Allah ya so sai ya halaka su ko kuma ya musu azaba mai radadi ku kale su da Allah ai Allah ya sani ai din na Allah ne kale su ba Allah suke ba Allah zai maganin su to waɗannan su alqur'ani da yi magana a kan su shine Abdullah ibn Abbas yake cewa waɗannan su ma Allah ya haɗa da su a cikin wanda ya halaka sai dai ranar alkiyama ta ce su a cikin niyyarsu. Wato idan ukuba ta zo sakamakon barna a cikin al'umma, tana gane waɗanda suka yi barnar da waɗanda suka gani suka yi shiru, wanda kawai Allah yake tsirtarwa su ne wanda suka hana barna. Shefa Allah ta'ala ya ce wataƙo fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khafa, ku ji tsoron fitina, uquba, azaba, masifa, bala'i wanda baya ba kawai yana samun waɗanda suka yi barna daga cikinku ba ne, wanda suke zalunci daga cikinku, gamewa yake. Sannan Allah ta'ala ya ce wala takunu kalladhina tafarraqu, kada ku zamanto tamkar waɗanda suka sassaɓa, suka rarraba kansu, suka rarrabu da juna. واختلفوا سكثت بعد جنا من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءهم البينات باين واتو حجوج مبينات سن زو موسو باين الدين يا زو موسو واتو شريعه منزمي تا تبتا ا cikin su sai kuma san zuciya yazo yayi tsukani akan su da jahilci da zalunci sai ya zamanto suka saba da juna wannan yayi riko da nau'i na addini yace duk wanda bai gada wannan abin da nake yi ba to ba shine yake bin addini ba kowanne daga cikin su ba wanda ya kama addinin gabaki daya juz'i kai ya kama wanda ya kama ya rinka alfahari da shi fatafa'u amrahum bainahum zubra kullu hizmin bima ladayhim farihun suka rarraba al'amarin addinin su suka zamanto kungiya kungiya kowa yana alfahari da abin da yake to kada ku zamanto irin waɗannan sune yahudu da nasara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yahudawa sun kasu kashi 71 ya nasara sun kasu kashi 72 al'umma ta zata kasu kashi 73 dukkanin su suna cikin wuta sai guda ɗaya kawai. Aka ce wacce ce ya rasulullah, yace wanda ta kasance akan abin da nake akai da ni da sahabbaina sune kadai, yace al-firqatu najiya, cewa suna cikin wuta ba wai suna cikin wuta tare da dawwamammu ba, wannan ya danganta da nau'in fandarewarsu da nau'in rabuwarsu da gabarin gaskiya. Idan rabuwarsu gabarin gaskiya sun rabu da hatta asalin imani ne, to su wannan suna cikin wuta za su dawwama. In kuwa sun rabu da gaskiya, bid'arsu ba ta kai su zuwa ga kafirci ba, ta fasikantar da su ne, to suna cikin wuta amma ba za su dawwama a cikin wuta ba. Allah zai musu azaba gurgudan fandarewarsu da gurgudan sabansu in kuma yaso ya yafe musu. Amma waɗanda suke tabbas su ne wanda za su tsira ba za su shiga cikin azabar Allah ba su ne al-firqatu najiya, waɗanda suka kasance akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake akai da shi da sahabbansa. To dan haka wannan ishara ne, wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dubiya mana abu ne wanda yake al-kauni al-qadari zai faru, kuma a ciki akwai umarni irin na wannan ayar, kamar yadda Allah yake kada ku zamanto kuma kun rarrabu kamar yadda bani Isra'il suka rarraba suka sassaba da juna a duka wato san zuciya da hasada da kiyayya da neman duniya tsakaninsu, duk wannan shine al-baghyu din, shine al-baghyu din. Bayan kuma wato ayoyi mabayyana sun zo musu, wato a cikin wannan akwai ishara ga cewa wahayi da al-Qur'ani da sunna da ma dukkan wahayin annabawa, wahayin da ya zo ma annabawa, wato tabi'arsa yadda Allah ya aiko, yadda Allah ya yi tabi'arsa shine yana kawo haɗin kai da haɗin zukata da rashin rarrabuwa da rashin saɓani mai fitar da mutane daga tafarkin gaskiya, mai raba mutane da tafarkin gaskiya. Da haka idan ka ga kan cewa ana da awar alkitabu wa sunna amma kuma an sassaba, an ce ga alkitabu wa sunna, to ka tabbatar ba a san alkitabu wa sunna ɗin ake ba, ko kuma akwai san rai a ciki. San rai shine al-baghyu din, wato shi shigi shine ya zamanto kan cewa akwai nau'i na zalunci a cikin zukata, akwai nau'i na fita daga da'ar Allah, to wannan shine zai sa sai ya amfani da alkitabu wa sunna din domin tabbatar da al-hawa, domin shi abinda ake so alkitabu wa sunna ya zamanto shine a sashi a gaba, a janyo san rai da fahimta ya fi. Amma yayin da aka ce za a sa san rai a gaba, sai dai Allah ya sa alkitabu wa sunna ya dace da san rai, to a lokacin nan zai zamanto dukkan sharri yana cikin wannan. Abinda ake so mu ajiye fahimtar mu da ra'ayinmu da al'adarmu da abinda muke ganin mun gada muke a kai, ko abinda malam wane da malam wane ya gaya mana, a zo a sa alkitabu wa sunna ya zama shi ne ma'auni. Maganar malami alal ra'su wal ayn, amma matsar ba ta saba alkitabu, wa sunna ba. Dan ka san kowane malami idan ya zamanto mai bin san ransa ne, wata ran sai ya magana da kowa zai ce wato anya kuma lan haka ne,
saboda za ka ga yayi karo da alkitabu wa sunna zahiri sai kanka za ka ce anya to yayin da irin wannan ta faru to idan kace za ka bi malam to a lokacin nan ka ce wato za ka lankwaye alkitabu wa sunna domin ya dace da fahimtarka da ra'ayinka ka shiga cikin azzalimai to in wannan ta faru to shine sai a fantare daga gaskiya to Allah ya ce kada ni wannan kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu yace gashi abinda bai faru a cikin al'umma in wannan ta faru sai ku zamanto cikin wannan 72 da za su zamanto cikin wuta ku zamanto cikin guda daya wanda take akan abinda nake da ni da sahabbaina wannan hujja ne akan cewa al-isma tana cikin al-kitabu was sunna da kuma ijma'u salaful umma wato abinda magabata na al'umma suka kasance akai shine abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance akan sa Allah yace واولئك لهم عذاب عظيم ودنن ودند سكه الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وند سكه وتررب سكه سسابا باين حجوجي سن زو مسو ودنن عذاب من جرمه تثبت اجره سو تيتي عذاب روتر جهنم يوشي ونن عذاب ذا تثبت اجره سو الله يتي يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه ارانن ده ودن سوسكوكي تيكي حاسكي تيكي قلقلي وجوه يوم اذ ناظره الى ربها ناظره فسكوكي ا ونن رانا سنا قلقلي ila rabbiha nazira suna zasu tsokaci zasu kallo yazuwa ga ubangiji zasu ga Allah zasu ga fuskar Allah tabaaraka wa ta'ala babu ni'ima da kake wannan wa wujuhun yawma idin baqira wa ansu tsokoki kuma sun yi duhu sun yi baki kirin tadhunnu an yuqala biha faqira suna tabbatarwa kan cewa wata musiba mai kare kashin baya ita ce zasu tabbata a gare su to shi tace wannan Allah ya ishara ma anan wajen wujuhun yawma idin yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh fa ammal ladina tawaddat wujuhuhum sai aka fara da waɗanda zukatan fuskokin su zasu yi baki kaga waɗanda fuskokin su suke yin baki akafartum ba'da imanikum za a ce musu shin kun kafirta bayan imaninku wato bayan da kun yi imani hujjoji sun zo muku mabayyana sannan kuka juya baya kuka kafirta kuka daina bi shine ai waqtalakum min ba'di ma ja'akumul bayyinat kenan bayan hujjoji mabayyana sun zo musu sai suka saba ga barin gaskiya suka saba suka bar gaskiya fadhuqul azaba bima kuntum takfurun ku dandana azaba saboda kafircin ku da ku kasance kuna yi saboda kafircin da ku kasance akan sa wato rayuwar ku gabaki dai shine kafirci wato saboda kun juya ma shiriyar Allah baya wa ammal ladina biyaddat wujuhuhum amma kaga wadanda fuskokin su suka yi haske suka yi kalkali fa fi rahmatillah wadannan suna cikin wata rahama mai girma ta Allah hum fiha khalidun suzas da wama a cikin ta ita ce aljanna ita ce rahmar Allah da tafi kowace girma domin ita ce wanda yake jin dadin ta baya karewa duk ko wata rahama ta Allah wanda yayi anan duniya ya kantar take sabanin rahmar Allah wanda yake tsara na alkiyama ita ce ta aljanna tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wadannan inji Allah ayoyin Allah ne da muke karantar da muke maka tilawar su muke tilawar su a gare ka da gaskiya bilhaqi da gaskiya wato da gaskiya alqur'ani ya sauka ba wasa bane ba ba'a bane ba mafarke mafarke bane ba gane gane bane a'a wahayi ne da Allah ya aiko shi da gaskiya aiko shi shi yasa saukarsa ma ta zamanto mai karfin gaske gaske da ke tare da shi wa anna har aljannu suka rinka cewa wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada kuma sai da kai shaida aljannu suka gane dabda alqur'ani zai sauka dabda wahayi zai soma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljannu suka kan cewa sama da baki dayanta muli adharatan shadidan wa shuhuba an cika ta da wato gadi masu gadi mai tsananin karfi wa shuhuba da kuma taurari wadanda ake jibo wato da taurari irin wato abin nan a shooting star din nan da ake fada tauraro wanda yake za a rinka za a ga yana tafiya da gudun gaske to ya je jefa aljani ne da bokayensa wanda suke kokarin su ji me yake faruwa saboda alqur'ani ya kusan sauka lamari ne wanda yake sammai da kasai da sauran mutane da sauran halitta Allah sai da suka shaida gare shi mala'iku da suka ji shi mala'iku da suka ji sai suka fadi suna ma abin nan suna masu rusuna ma ga Allah ma qalu ma da qala hatta idza حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ده عند الله يما اذا الله يما gana da wahayi sai mala'iku sai su rusuna suna kaskantar da kai da abin da Allah ya faɗa sai su suma hatta idza fuzi an qul hasi idan an yaye musu wannan tuku na suman nasu da suka yi in suka farfado sai su ce ماذا قال ربكم mai ubangijin ku yace sai malaika Jibril ya ce musu qalul haqq, malaika Jibril ya faɗi cewa ai gaskiya Allah ya faɗa wannan magana ta saka sako har zuwa ga sauran mala'iku sannan su ji. To wannan abin da yake da wannan gagarumin muhimmancin a sama da ƙasa, to shine ayoyin Allah da Allah ya sauka da su, kaga da gaskiya kenan ya sauka. Sabanin irin zancen bokaye, sabanin abinda wato masu waka suke fada da masu tatsuniya da masu shifta da masu kafa a cikin littafi wanda yake duk zancen banza ne. To na Allah wannan tilka ayatullah natluha alayka bilhaq wama Allah yuridu zulman lil alamin. Allah ba mai nufin cutarwa bane ga talibai, Allah baya cuta, Allah yana da ikon yi abinda yake so, amma ya hana ma kansa yi zalunci. Allah ta'ala yake inni a cikin hadithul qudsi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Na sanya zalunci haramun a kaina kuma na sanya shi haramun a tsakaninku, kada ku cuci juna, kada ku cuci juna. Sannan Allah ta'ala yake walillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Allah yana da abin da ke sammai da abin da ke cikin ƙasa, na Allah ne shi kadai shine fa'idar farawa da walillahi din, domin uslubul qasr ne. Ai wato abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa ba na kowa bane, face na Allah. Wa ila Allahi turja'ul umur, ga Allah ake mai da dukkan al'amura, wato kowane al'amari ga Allah ake mai da shi karshen sa shine hisabi, sannan kuma imma ila aljanna wa imma ila an-nar. Za mu tsaya anan wajen saboda akwai tambayoyi masu dama wanda yake ake tabi bashi, za mu yi ƙoƙarin mu amsa waɗanda suka sauƙaƙa mu amsa. Anan za mu tsaya a tafsirin wannan shekara insha Allah, sai Allah ya kai mu, za mu tashi daga kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, in Allah ya kai mu gare da lafiya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kafin na amsa tambayoyin, akwai magana akan jingina da ake dina bashi. To a gurguje, jingina wato akadi ne wanda ake tabbatar da amincin bashi. Idan ka ci bashi sai ka bada wani aini, wani abu wanda yake za a iya sayar da shi a biya wannan bashin. Fa'idarta shine cewar idan mutuwa ta zo, to kai kana da jingina, ba za a ce ka jira sai tukuna an tattara dukiyarsa, an ga sauran masu mun bashi, sannan a gani idan ta haka za ka yi, ka dauki wato wani abu rabo daga cikin bashin ka, idan dukiyarsa ba za ta iya bin bashin ba, sai a baka iya abinda rabon ka ya kama daga cikin bashin ka. To fa'idar jingina shine kai ba za a yi maka wannan ba. In kana da jingina, wannan kuɗin da ka bayar na jingina shi za a sayar a biya mai bashi haƙƙinsa. Ko kuma aka yi masa tafliti, ya zamanto bashi da kuɗi, bashi ya masa yawa, bashi da abin da zai biya bashi, to wanda yake da jingina shi za a sayar da jingina a biya shi bashinsa. Ba za a ce ba abin da zai samu sai iyakacin abin da aka samu aka sayar na abin da ya mallaka ba, shi za a bashi haƙƙinsa. Wannan shine ɗaya daga cikin fa'idodin yin jingina. Daga cikin fa'idodinta kuma, domin ya zamanto ka samu kai mai bada bashi ka samu aminci, domin mutane ba sa son rabuwa da dukiyarsu. Idan ya zamanto cewa aka samu irin wannan, inda babu jingina, sai ya zamanto kan cewar bashi zai wahala samu, tunda wani zai ce shi gaskiya ba zai iya bada bashi ba, amma inda zai ga akwai wani abu wanda za a bashi jingina da zai rike wannan, sai ya bashi dan aminci akan cewar kuɗinsa dai ba za su salula ba. To kaga wannan yana ɗaya daga cikin fa'idodin yin jingina. Abin da yake bai halatta a sayar da shi ba, ba za a yi bashinsa ba, ba za a yi jingina da shi ba. Ba za ka je ka bayar da tulin giya ba, ko shayaɗin kamfanin giya, ko shayaɗin banki, duk waɗannan cinikinsu haramun ne, ba za ka yi jingina da su ba. Duk abin da yake cinikinsu haramun ne, za ka yi jingina da shi. Amma abin da yake ko da akwai garari a cikinsa, za ka iya yin jingina da shi. Kamar bawa da ya gudu, kamar da suke faɗa a cikin safan fiqhu. Da wannan a cikin kiyasin mu, sai mu ce kamar mota da aka tashi, za ka iya yin jingina da ita, tunda wata kila za a iya samun ta. Bawan da ya gudu za a iya kamo shi, aiko za a iya gano shi. Saboda haka ya halatta ya zamanto kan cewa an yi jingina da shi. Jingina za ta iya zamantowa a wajen wanda yake bin bashi, ko kuma a wajen amini. In tana wajen wanda yake bin bashi, to shi ne zai lamunce ta. In wani abu ya same ta, shi zai lamuni idan abin zai iya boya. Kamar alal misali, an baka agogo jingina, kaga agogo za ka iya ɓoye shi a gida ka ce ya ɓata. In aka baka agogo jingina, ka zo ka ce ya ɓata, ba za a yi da maganarka ba, sai ka kawo shaida akan cewa ya ɓata. Alal misali, ka je ka kawo police report, ran da ya ɓata ka je ka kai rahoto kan cewa ya ɓata. da binciken da ake maka da tambayoyin da ake maka wajen yan sanda wannan sai ka zama to bayyana shi amma idan a wajen amince ko kuma a sanya jingina a hannun wani amintacce ku yi ittifaki kai ne ba da jingina kai ne karban bashi kai ne wanda kai wanda ka ci bashi ne ba da jingina da kai wanda ka ba da bashi wanda za a ba ma jingina ku ce to akwai wani amintacce ne a je a dauki wannan jingina a bayar a hannunsa ko akai kotu ko akai wajen lawyer a je ya aje to wannan ya halatta idan ya zo in ya fasa to kai wanda ka bada jingina sai zaka dauki hasara tunda amintacce ne wal umana fil ladhi yaluna laysu bi shay'in minhu yadhmanuna amintattu ba a cewa tilamin abinda aka ba su riko na amana sannan ya halatta ka sanya sharadin cewa zaka yi amfani da abin kai wanda ka bada bashi aka baka jingina ya halatta ka sanya sharadin cewa zaka yi amfani da wannan abin da aka bayar da shi jingina amma da sharadi sharadi na farko ya zamanto bashin da ka bayar na ciniki ne ba na bashin salaf ba na bashin kudi ba wato jurawa kai ma'ana an zo an yi cinikayya ya zo ya fi gidan ka a abin nan ka zo ka kai mota baka biya kudin ba sai ka bayar ka zo ka kai mota baka biya kudin ba sai ka bayar da jinginar gidanka to a cikin irin wannan bashin za ka iya shakin da cewa kai amfani da jinginar mutum ne ya je kai mota miliyan 1 da 500,000 sai ya kawo 500,000 sauran miliyan 1 zai biya ya ce to maimakon miliyan 1 ga gida na arijiyar lemo na baya kashi jingina to sai ka ce to ina da sharadi zan sa ɗana haya a cikin wannan gidan ga abinda zai rinka biya duk wata ya ce to na yadda ba wani zauna ke sabai rinka amfani da shi balash abaho a'a da sharadi domin wannan abinda sa suka halatta wannan domin ya zamanto bay'un wa ijara ciniki ya haɗu tare da wato ijara ya halatta ka haɗa ciniki da ijara a cikin akadi guda ɗaya amma idan bashi ne wanda ka ɗauko kuɗi ka ba wa mutum miliyan ɗaya ka ba da jinginar gidanka ka ce amma da sharaɗin zan yi amfani da shi ko wannan zai yi amfani da shi to wannan ya zamanto min babu salafin jarra naf'a bashi zai kawo maka wani amfani kamar wato ka ba da miliyan ɗaya ne tare da miliyan ɗaya ka samu amfanin an fifita ka a wajen ba ka hayar gida gida ne wanda yake kowa yana kokarin ya same shi duk da yake za ka biya haya amma ka samu amfanin kai aka kaddamar tunda an baka shi jingina ya zamanto an baka damar ka zauna haya a ciki inda aka yi istisna'in yanda yake ko da babu sharadi za ka iya amfani da wato abin jingina shi ma wannan ba a kaulin jumhur ba shine a hadithin abi huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam yace az-zahru yurkabu bi nafaqatihi wad-durru yushrabu bi nafaqatihi wa ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqa wato dabba da ake hawa ana hawanta da abinda ake ciyar da ita wato in aka baka jinginar doki ka iya hawansa amma sai zaka dauki nauyin cusa sai zaka dauki nauyin kiwonsa sai zaka dauki nauyin bashi ruwa saniya ko akuya in aka baka ita jingina zaka iya tatsan nonon ta ka sha amma ita ma bi nafaqatiha kai zaka rinka ciyar da ita wannan yana daga cikin wato rukhsa da aka domin idan a ce mutum ya bada jinginar doki ko ya bada jinginar akuya kullum sai ya taso daga can unguwa uku a ce ta can region nemo inda yake bin sa bashi yaje ya kai masa abin yaje ya kai ingiri yaje ya kai dusa yaje ya kai yaje ya aika ciyawa da harawa ta ce da ita tunda in ka bayar da jingina ai abin naka ne saboda ka ciyarwa a kan kai sai za ka ciyar to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan ruksa ya ce idan aka baka jinginar abin da yake bukatar a kula da shi wanda in za a kallafa ma mai shi daukan nauyin kula da shi kuma abin ya ba a hannunsa yake ba akwai mashakka a kansa to kai ka dauke masa wannan nauyin ka ce ni zan ciyar da shi ni zan tafi ni zan dauki nauyin ciyarwar sa da shayarwar sa amma amfanin da ake samu a jikin sa nawa ne sai da ta kaida al-ghurmu bil-ghun ka dauki nauyi dan haka zaka samu amfani amma in ba haka ba ko a sauran sai da sharri idan ka kasa idan aka kasa biyan bashi to ba wai kawai automatically za a je a sayar da dinar bane sabanin yanda waɗansu malamai suke fara waɗansu malamai sun ce idan idan bashi ne wanda yake na ajali an ce bashi ne na shekara daya shekara daya ta cika ba a biya bashi ba ga dingina tana hannunka ko tana hannun amini sai ka je ka ce ma amini sayar ka biya ni bashi na ko kuma kai kawai ka je ka sayar ka biya bashinka inda saura ka dauki bashinka inda saura ka biya mutumin bashi wannan shine kaulin waɗansu malamai amma saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na rashin na adam ighlaqir rahan cewa wato bashi baya abin nan jingina ba ta makalewa ba a makalci ta wato ba a yin wannan hukuncin gaba gaba a je a sayar domin a je a biya haƙƙi a waɗansu sauran malamai suka tafi akan cewa a idan bashi ya cika ajalinsa kuma akwai jingina sai ka sanar da wanda kake bi bashi to bashin ka fa ajalin sa yazo ga jingina a hannuna zaka biya ni ko kuwa baka da hali in yace bashi da hali sai ka ce to shikenan sai ka kai wajen alƙali ga jinginan da ya bayar alƙali shi zai sayar da wannan abu ya biya ka bashin ka ba sai zaka sayar ba ba amini da aka bashi shine zai je ya sayar ba wannan shine kaulin jumhurin malamai duk da wannan hadisin na adam ighlaqir rahan hadisi ne wanda yake sahih mursali ne amma a malamai da dama sun yi fatawa da mujibinsa kuma wannan ne yasa aka rinjayar da wannan kaulin akan cewar ba a mai jingina baya gaba gadi ya je ya sayar da jinginar mai bashi kai baya yin gaba gadi ya je ya sayar da jingina domin ya cika haƙƙinsa tsoron hukunce hukunce kuma waɗannan tafsirin su sai an koma cikin wato littafan fiqhu Allahu ta'ala a'lam. Jingina ana yin jingina ta gona ita ma jinginar gona za ka iya bayar da jinginar gona ko mai gona ya je ya ci gaba da aikinsa a cikin gonarsa amma dai ya mallaka mata abin nan dole ne ka yi haudin jinginar ko da yake idan ka yi haudin jinginar idan ka mallaka mata ita ya zama tukan cewa ya koma ta dawo karkashin kulawarsa ko kulawar wani wanda yake karkashinsa to wannan jingina ta riga ta baci to amma kamar gona idan ya zama to a tsarin musaqani kukai kai kana da wani abu da kake yi shi ma yana da wani abu da yake yi to shikenan wannan kasancewar yana da ikon shiga cikin gonar ba zai warware rahan din ba domin hannunka har yanzu yana cikin wannan gona din ai da ma ya taba abin nan sharadin ar-rahan ya zamanto mimma bihi istifa'u haqqin mumkin ya zamanto wanda yake za a iya cika haƙƙi da shi wato kima za ta iya cika wannan za ta iya biyan bashi to Allah ya kare jingina ga tambayoyi masu yawa wannan yace a wani dare aka fara sallar tahajjudi daren 20 ko daren 21 kuma me yasa ba a yin sallar tahajjudi daren sallah wato ana ai ita tahajjudi da ake yi ba wai wata abin nan tana da lokacin da ake fara ta bane za ka iya fara tahajjudi tun a ranar 20 me yasa aka keɓance goman ƙarshe da yin tahajjud saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan dararen goman ƙarshe suka zo yana raye da daren baki ɗaya a cikin sallah to ba za ka raye da shi baki ɗaya a cikin sallah ba saboda sai mu dan kamanta irin namu raye da daren saboda haka abinda yasa ake farawa a daren 21 ba daren 20 ba saboda daren 20 yana cikin goman tsakiya daren 21 fa shine dare na farko na goman ƙarshe lokacin goman ƙarshe suka shiga an fahimta daren 20 ga wata daren 21 daren sallah kuwa ba a yi masa qiyamu ramadan saboda shi baya cikin watan ramadan daren sallah cikin shawwal yake daga an ce an ga wata to shawwal ya shiga domin dare ake fara lissafi kafin rana shi yasa ake duban wata da magariba ba a duban wata da asuba inda rana ce take fara zuwa sannan dare da asuba za mu rinka duban wata saboda haka masu kokarin cewa daga gari ya waye su duba su gani wata ya fito ta gabas dan ai rigima da su ko za su yi an ga wata ko ba a gani ba to ka gani sun aka saka biya anan ma ake duban wata kuma da magaraba ba da asuba ba sannan wannan yake yaya ake yin sallar duha sallar walha kamar sauran sallolin nafila ce nafilar rana da nafilar dare raka'a biyu ce kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi dan Umar da ziyada salatul layli wan nahar matna sallar dare da rana raka'a biyu ce kai raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama to sallar walha ma haka take sai dai ban za a kawaita karatu ba za a kawaita karatu ba wannan mutum yana da danci amma sallar da tafi kowace alkhairi take sallar da aka kawaita karatu a cikin ta in bar da sallar raka'atayil fajr da ake so a gaddarta karatu sannan raka'a nawa ake yin ta a kallon ta raka'a biyu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ambaton Allah ya zauna wanda ya salla asuba sannan ya zauna inda ya salla ya ta ambaton Allah har rana ta fito sannan ya tashi ya salla raka'a biyu to wannan kamar ladan hajji da umra ne cikakku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kaga wannan a kallon ta raka'a biyu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci ta raka'a takwas shi yasa malamai suka ce mafi kyan ta raka'a takwas kuma saboda an ruwaito ya sallace ta raka'a 12 ranar da idan bai yi qiyamul layl din sa ba ya zamanto yayi ta a matsayin ranko waɗansu malamai suke ganin akasarin sallar walha raka'a 12 ce amma wannan raka'a 12 ba sallar walha bace sallar ramuwar qiyam wirdul layl ne dan haka sallar walha raka'a 8 ita ce akasarin ta kuma ita ce mafi kyawun ta kamar yadda ya zo a hadisin ummu hani radiyallahu anha wannan na'am ramuwar a'a baya da shigar da ai saboda sallar da raka'a 11 yake to sai raka'a 12 domin wuturi ba a yi wuturi tunda yana da wurdin dare raka'a 11 sai ya rama shi idan wani abu ya same shi a matsayin raka'a 12 wuturin sai ya cike amma wannan ba walha bace wannan ranko ce ta wurdin dare wanda yake wannan asali ne kamar yadda zo ma a hadisin Umar shi ma yana nuni akan wannan ai gashi nan wani lokaci ake fara yin ta ana fara yin ta daga fitowar rana in ta daga tsaidar rumfin gwargwadon wato tsawon mashi shine mita 2 in rana ta rabu da sassan kasa da kasa da tsawon mita 2 yawanci suna kiyasta shi a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ladanan Madina suna kiyasta shi da minti 20 bayan lokacin hudowar rana yanzu rana tana hudowa 6 da kwata wato daga 6 da minti 35 za a fara yin sallar walha har kafin lokacin fitowar kafin lokacin zawal amma lokacin da yafi kowanne kyau na ayita ce lokacin da hanki yayi zafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul awabin hina tarbudu al-fisal sallan masu komawa ga Allah sallar walha lokacin da wato dan raquma yake gudu yana neman inuwa wato zafin rana ya zafin hanki ya soma samun sa lokacin da aka fito ayita kenan irin wajen 10:11 nan wannan shine lokacin da yafi kowanne kyau domin ɗaya daga cikin fa'idar ayyuka a wannan lokaci saboda lokacin da aka dugunzuma wajen harkar duniya a lokacin nan meeting da ake a lokacin ake yi contract da ake yi a lokacin ake yi masu kai komo neman kwangila a lokacin ake yi masu cinikayya masu karɓar dila da sauransu duk a lokacin ake yi sai kuma a lokacin kai sallah sai ya zama dukanta masu tuna Allah a cikin gafalallu shi yasa take shi yasa wannan lokacin yafi kyau sannan me ya falalar yin ta cewa idan ka yi ta raka'a 2 to ka biya sadakar da ake bin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya wayi gari yana da gaba 360 ana bin ka sadaka akan kowace gabar jikinka to idan ka ce subhanallah sau daya ka yi samu sadaka daya walhamdulillah sau daya ka samu sadaka daya kai umarni da kyakkyawa ka samu sadaka daya kai hali da mummuna ka samu sadaka daya ka taimaka ma wani ka dora masa kayansa akan dabbarsa ita ma ta yi sadaka daya to duk abin da zai wadatar daga wannan baki alaikum kai sallar raka'a in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaguni an zalika kulluhu raka'atani min awwalin nahar raka'a 2 a farkon wuni wannan fa ɗaya daga cikin fa'idar sallar walha kenan wato in kai kafan shi kanka a wajen Allah a wannan rana sannan fa'ida ta biyu sallar masu komawa ga Allah ne fa innahu kana lil awabin ghafur in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafur idan ku salihai ne Allah yake shi Allah mai yawan mai rahama mai tsananin jin kai ne ga masu yawan komawa gare shi al awabun to al awab masu yin sallar walha suna cikin don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul awabin hina tarmudul fisad, sallar wala'i ce salatul awabin. Dan haka wannan ita ma falalar ta ce cewa idan kai wannan za ka zama to cikin masu saurin komawa ga Allah, masu yawan komawa ga Allah. Wanda suke ce mata sallar tsofaffi, tsofaffi ne wajen neman lahira, sun yi furfura wajen neman lahira, ko da yara ne kuwa, saboda sun dawama a tsofaffi, saboda kai ma ka zama to irin wannan tsofaffin. Ai, kamar da ake cewa ne a azumin Rajab, azumin watan tsofaffi, ko da yake babu azumin Rajab, watan sallar tsofaffin nasu shine lokacin azumin Sha'aban, ba aka ce watan sallar tsofaffi. Wannan yana daga cikin inda bid'o'i suke mummunan tasiri akan al'adar Bahaushe. Yawanci za ka samu irin waɗannan lafuzza na Bahaushe suna da tushe a cikin addini, amma wani lokaci sai ga tasirin hadisai rubutu da hadisai da ba su inganta ba sai ya tasiri akan tsafafar malam Bahaushe. Kuma a nan wajen ya ce ma watan Sha'aban watan sallar tsofaffi, bayan shi ne watan azumi, dan a lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan azumi. Watan Rajab kuwa babu wani abu da ya zo na falalar azuminsa. Wannan yake hadisin da yake cewa wanda ya kwaikwayon wata al'umma to yana cikinsu. Wannan ya hada da kayan sawa da muke sawa na Turawa, menene bambancin halwa da intika? Oh, tambaya da yake abinda ake nufi da wanda ya bi al'umma, wato wanda ya bi su a cikin abin da yake na addininsu da kuma al'ada da ta zamanto ta bayyane. Amma wajen tufa ita ma kanta za ta mutum zai iya koyi da su idan ya zamanto babu wata bukata. Akwai inda zai zamanto kan cewa idan ka sanya tufarsu ba kai koyi da su ba, kuma ba za a kama ka ba a cikin shari'a. Kamar da Sheikhul Islam ya ce, idan ya zamanto a cikin sanya tufarsu kana raye a cikin su, in baka sanya tufarsu ba, wannan zai sa ya zamanto kan cewa sun kaurace maka, sun nisance ka. Amma inda za ka sa tufarsu, wannan zai sa ka janyo su zuwa gare ka, har ya zamanto ka samu damar da za ka isar da saƙon Allah ga zukatansu su musulunta. A lokacin nan sai ka sa kayansu. Na haka kamar mutum ya je Amerika ko ya je Ingila don ya sa irin tufafinsu domin kada ya zamanto daban da su. Dan ya zamanto wannan ya ba shi damar da zai kira su zuwa ga addininsa, wannan babu laifi. Kamar yadda Sheikhul Islam ya bayani a cikin Iktiba' as-Siratul Mustaqim. Amma asalin abin da aka hana na kwaikwayo, kwaikwayonsu a cikin abin da yake tabbatattar alamar addininsu ce. Kamar alal misali ka sanya irin kayan fata, ko irin kai wannan tabarar kasu, ka sa doguwar ta wannan tabarar kasu, ko kuma ka sanya cross uba abin nan uwa uba Allah ya tashi mu. To waɗannan shine idan kai wannan ma zai iya kaiwa zuwa ga ridda ga baki ɗaya, kamar yadda Shehu Usman ya bayani a cikin shafinsa. Bambanci tsakanin halwa da itikafi. Halwa ya taba ta cikin tafsir, ka taba ganin babun halwa a cikin itikafi, a cikin Sahihul Bukhari ko Sahih Muslim ko cikin Risala ko cikin Muktasar Khalil ko cikin wani littafi daga cikin tafsirin shari'a, ba ka ganin babun halwa, sai dai babun itikafi. Halwa bid'a ce, itikafi shine sunna. Wannan yana cewa a mazhabin Imam Malik an ce mata su haɗe kafafunsu idan sun zo yin sallah. Hakan bai saba wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Wannan ba ya kawo a mazhabar Imam Malik ba ne. Da yawa daga cikin malamai sun ce mace yayin da za ta yi sallah ta zamanto mai kaskamewa, saboda yadda yanayin jikinta yake. Idan ta bubbuɗe jikinta, wannan zai iya kaiwa ya zuwa ga bayyana a auratta. Ai, ba wai karo suka ci da hadisi ba, malaman mazhabar Imam Malik ba da yanzu suka ci karo da hadisi ba, sun duba ma'ana ce an ta shari'ar musulunci kan cewa mace wajibi ne ta fikirce kanta. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda ku gani ina yin sallah. A cikin dukkan wani abu za a yi koyi da shi, banda abin da sauran da yayi na shari'a ya nuna kan cewa ba za a yi ba. Amma idan mace ya zamanto kan cewa ta bubbuɗe jikinta, yadda wani abu na ɓarin jikinta zai fito ya bayyana, ta ga ya zamanto kan cewa sharaɗin sallar da aka ce abin nan da al'aura da ya zamanto an ce ga yadda sutura da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce mata atusalli almar'atu fi jir'in wa khimar, mata za ta iya yin sallah a doguwar riga da kuma mayafinta. Yace na'am, idza kana dir'u sadidan yughashi zuhura qadamaiha, idan rigar tana da girma tana da fadi za ta rufe saman tafin kafarta. Kaga kenan abin da ake so mace ta fitirce jikinta gabaki daya. To ta ga garin ta yi sunna, ta zo ta keta sharadi, kaga ta rusa sallar ki kenan. To shi yasa malamai ba sa in suka ga abin, in kaga malamai sun yi magana kafin kai musu taqibi, ka tsaya kai tuntuke ka san madogaran su, ka san makamansu. To da haka wannan shine makamar waɗannan malamai, ba su kawai malaman malikiya ba. Imam al-Bukhari ya faɗa dan game da Ummu Darda as-Sughra cewa wa kanat tusalli kama yusalli ar-rijal, tana sallah kamar yadda maza suke yi, tace wa kanat faqiha, abinda ake abinda yake nufi a cikin galibin ayyukan sallah, a cikin galibin ayyukan sallah. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarci mata cewa kada su ɗaukaka sautin su da talbiya ba, amma matan Annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke yi. Idan sun zo sun ga sun zo wajen da yake akwai maza a kusa da su, sai su rinƙa sai su sassa sautin su da talbiya. In sun zo inda babu kowa, sai su ɗaukaka sautin su. Saboda haka koyaushe duk wani abu na umarni na shari'a, na umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo, za a yi shi tare da duba ya zuwa ga sauran al'amura, sauran umarce-umarcen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba da hadisi ɗaya ba, da dukkan sauran hadisan haka za a adilla da ake taro su a aiki tare da su. A wannan ban san shi ba. Wai mace wai in ta buɗe kafar ta, wai Iblis yana zuwa yana hura mata iska ta gabanta, ban san wannan ba gaskiya. Sai dai kaje ka duba cikin akhbarul jan, amma dai a cikin hadisi ban taɓa ganin wani hadisi da wannan ma'ana ba din ba. Wannan shi ne sau da yawa idan ana sallah sai ka ga wasu suna bin sallar a cikin a can waje ɗaya, ba za su zo masallaci ko inda ake yin sallar ba, musamman 'yan kasuwa masu kasa kaya. Malam hakan ya halarta ko bai halarta ba? Wannan bai halarta ba, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Bakara da ya ruku'u kafin ya shiga cikin sau yace zadakallahu hirsan wala ta'u, Allah ya kara maka kwaɗayin alkhairi kada ka saki. Saboda ya je ya fara sallah ba a cikin inda mutum yake haji cikin sallah ba. To kaga idan mutum ya je ya ware shi kadai, ko su biyu ko su uku suka je suke kansanin su a daban, kaga sun yi abinda Abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Abu Bakar yace kada ka sake. Dan haka bai halatta ba a muta shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cika sau na daya, sannan na biyu, sannan na uku, haka za kuma yake cewa ala tasukuna kama tasukul malaika, fa za ku sau ba irin sau malaiku. Aka ce yaya suke yi ya rasulullahi? Yake yi timuna safal awwal fal awwal, su cika sawun farko sannan na biyu sannan na uku. Amma wanda suka tsallake suka jinsu kai wani nasu sau a can daban, kaga ba su salla irin ta sallar mala'iku ba, sun saba hadiyar rasul sallallahu alaihi wasallam. A cikin bata sallar su, a cikin yin sallar su, wannan ba yana magana akan rashin ingancin sallar su bane, waɗanda suke bata sallar munfaridi khalfa saf za su bata wanda ya yi shi kadai ya nasa sau, wanda yake shine sahihi, wanda ya ware shi kadai ya yi sau a can gefen masallaci, ko a can shi kadai yin gidi a binnan a karkashin bishiya ya fi karfin ya taso ya zo ya shiga cikin sau, to wannan a bisa sahihin magana sallar sa ba tai ba. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata lil munfaridin khalfa saf, babu sallah ga wanda ya sallaci shi kadai a bayan sau. Kuma ya ga wani mutum yana sallaci shi kadai khalfa saf, yace istaqbil salata, ka sake sallar ka. Wanda yake wannan shine matsabar Imam Ahmad ibn Hanbal, kuma wannan shine as-sahih. Amma idan ba shi kadai bane, suna da yawa, to idan zai yi su koyi da liman sallar su ta inganta, ba za a ce sallar su ba ce ba. Amma idan ba zai yi ba su koyi tare da liman, misali alal misali gari ne, masallaci ne wanda yake babu mai tayar da generator, ba kamar irin masallacin mu ba, daga an ɗauke wuta akwai mai tayar da generator, za a iya ci gaba da bin sallah. Amma in ba irin wannan masallacin ba ne, idan wuta ta ɗauke shikenan bin liman ma ya ɗauke. To idan wannan irin wannan ne ya faru, sallar mutum ba ta yi ba, domin sharadin bin liman in kanu iqtida'i bil imam, yuwar ai koyi shi, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ja'ila al imam li yu'tamma bi, an sanya liman ne dan ai koyi, dan kan ba za ka koyi da shi ba, liman bai zama to imamin ka ba. Wannan yace dan Allah, wannan yar uwa ce cikin mata take cewa mu mata muna da buƙatar da a faɗakar da mu akan muhimmancin hada sau, sannan kuma idan za mu haɗa ta baya za mu fara haɗawa ko kuma ta gaba. Wassalamu alaikum. Wato wannan ta kawo nukta muhimmiya kwarai da gaske, da ta sa yi tunani a ciki, amma kuma ban samu na yi bincike a kai ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sufufir rijali awwaluha wa akhiruha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufir nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. Sauran da ya fi kowanne alkhairi na maza shi ne na farko, wanda ya fi sharri kuma na ƙarshe. Sauran da ya fi kowanne alkhairi na mata na ƙarshe, wanda ya fi kowanne alkhairi sharri na mata na farko. To da ka ga mafhumin wannan ya nuna kan cewa kenan, wanda ya zo sallah da wanda ta zo sallah da wuri, daga baya ya kamata ta tsaya. ba daga gaba ba kama gaskiya ban ga nasi na malamai ba akan wannan kuma tunda naga tambayar nake kokarin nake cewa zan bincika in gani cikin littafin shuruf na hadith ko zan iya abin ko zan samu bayani amma wannan fahimtar a zahirinta fahimta ce akan hanya to amma abinda kawai rikicin shine kan cewa idan aka fara sau ta baya in ya cika ya za a zo a wuce aje ai sau na biyu dangane da mata idan an ce na farko farin suka tashi fara sau su fara daga sauun karshe shine zai zama sau shine ma a matsayin sauun farkon su sannan wanda zai zo na gaba to in sauun farko ya shiga sai an zo sai ka tura wani kenan ko kuma ta tunkuɗe wani ko kuma ta ce abin nan a bada hanya a wuce sannan za ta wuce to wannan shine mahallin nazar insha Allah za a yi bincike na'am ai shine ba a cika ai cewa a cikin musaffal kanu yukimuna safal awwal fa awwal suna cika sauun farko sannan na biyu a cika shi tab makil sannan na biyu amma saboda ka san mu kan mu ko shi muna samun wannan a wannan masallacin nan din nan inda liwan yake mutane suna son tsayawa a wajen sai ga waje can kuriya babu ba a cika sauun na biyu ba amma mutane suna ganin kamar in suna nan wajen din an fi yin sallar da su to da haka ba za su ji cikin wannan sauran ba a kafi kun gefen dama ko gefen hagu din ka cika don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku yi sauran irin na mala'iku sai na biyu ya cika kafin a zo a cika na uku kuma akwai hadisi ko da yake da da'if ne cewa wanda ya sada sau Allah ya sa abin nan shi ma Allah ya sada shi wanda ya yanke shi Allah ya yanke shi to in kai taki dan ka je ka cika sau aikin ibada ne wannan abin da kai shi eh su ma ta haka za su haɗe su ma sauransu kamar na maza ne باب بمبنجي نعم باك اي الوكو سنن كتهو اسنكوي كشكت سنسو كما عند اكل رجول في الان صحبي لك سنسو اكوي زيد بن ثابت دا ابو بكر كما عند ابو بكر سنسو اكوي زيد بن ثابت شين ريكي دا صورا سما لك سنسو حبي سنكتن في سنعين حتى بايان عن نبي صلى الله عليه وسلم في ركوء سنن su tafi a sunkuye har su shiga cikin sau domin kwaɗayin samu rata babu laifi mutum zai iya yin wannan amma tafiyar kata da zamanto a ce daga can bakin ƙofa ka turo har zuwa wannan sauran na nan wajen ka san tafiyar ta wuce hankali don haka malamai suka ƙayyade da kan cewa idan ya zamanto bai fi taki biyu ko uku ko bai fi taki biyu ko uku ko makamancinsa ba wannan kuma yake mana ya halatta liman ko mutum ya yi sallar tarawi har wutirinta kuma ya tashi yin sallar qiyamul layl zai kuma yin wutirin a dare musamman a cikin goman ƙarshe cikin watan ramadan ne wannan mun ansa tambayar nan ba sau ɗaya ba sau biyu ba wannan yake bambanci tsakanin sallar farilla da nafila a yayin da mutum ya yi rafkanuwa dukkaninsu asalinsu ɗaya ne da sallar farilla da nafila duk ɗaya ne wajen rafkanuwarsu yadda za ka gyara sallar farilla haka za ka gyara sallar nafila wannan yake idan mutum ya ɗauki azumi a najeriya sai ya tafi saudiya inda zai yi sallah inda zai sallah karama a can kuma an ɗauki azumi da kwana ɗaya a najeriya kafin a ɗauka a saudiya to idan aka ga watan sallah a najeriya zai ajiye azumin ne ko kuma idan azuminsa ya cika 30 sai ya ajiye tunda watan musulunci baya wuce kwana 30 kuma saudi suna yin azumi 30 me abin yi idan mutum ya je waje zai yi aiki da hukuncin shi saboda idan mutum ya je saudiya almazala sallallahu alaihi wasallam ya ce asawm yawma yasumunna azumi ran da mutane suke azumi wal fitr yawma yufturunna shan azumi ran da mutane suka sha saboda haka ran da suke shan azumi a cikin ranar zaka sha to ya rage idan ya zamanto kai ya zamanto za ka azumi 31 yaya za ka yi to abinda yawancin malamai suke abinda waɗansu malamai suke cewa shine kan cewar za ka sha azuminka amma ba za ka bayyana ba za ka sha azuminka amma ba za ka bayyana ba saboda kada ya zamanto an tumce ka amma a sahihi yadda fatawar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ta zo shine kan cewa azumi za ka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sawm yawma yusumunna wal fitr yawma yufturunna a wajen ka ba ranar fitr bace saboda ka wancan tsari rana ɗaya da ka samu wannan ta zamanto maka azumin nafila da ya wajaba ka yi shi saboda kai aiki da wannan hadisi dan kada dan wannan rana a hukuncinka hukuncin ramadan sai dai in ka sha za a ce shi kai kafara to saboda sabani ba za a ce shi kai kafara saboda sabanin malamai wannan sababin abin mura'atul khilaf ba za a ce shi kai kafara ba saboda akwai malamai da suke za su iya sha wannan yake menene gaskiyar wannan magana Imam al-Bukhari fatan mutuwa yayi wa kansa idan haka ne menene aqidar ahlus sunna akan haka Imam al-Bukhari bai yi ma kansa fatan mutuwa ba yace Allahumma innal arda daqat alayya bima rahabat faqbidni ilayhi ya roki Allah kan cewa ya dauki ransa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa idha aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun idan fitina in Allah ta nufi saukar da fitina a cikin bayinka to ka dauki raina kafin wannan fitina ta sauka fitina ce ta barke a cikin imani yana ganin zai zamanto ta shafe shi akan lafzi bil qur'an lafzi da alqur'ani makhluq ne ko ba makhluq bane abin ya zamanto abin fitina saboda haka yake ba inda zai je ya samu watayawa akan aqida ya kubuta daga fitina dan haka ya roki Allah madaukakin sarki ya dauki ransa yayin da mutum ya ga fitina babu laifi mutum yayi burin mutuwa abinda ba a so kai burin mutuwa saboda tsananin rayuwar duniya tsananin talauci ko rashin lafiya ko masifar iyali ko makamancin wannan amma masifar addini wannan tana ɗaya daga cikin abinda take sanya mutum yayi fatan Allah ya dauki ransa wannan shine aqidar ahlus sunna akan wannan saboda Imam al-Bukhari bai saba aqidar ahlus sunna ba wannan yace zakkar dukiya kamar mota idan mutum zai fitar da zakka zai kiyasa hadda motocin mota idan ta hawanka ce ko sun kai nawa in dai na hawanka ne ba babu zakka a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa alal muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa muslimi ba shi da babu sadaka wajiba a kansa a cikin bawansa ko kuma a cikin abun hawanka dukinka amma idan kana sayan motoci ne ka sayar to wannan sun zama to urudu tijara dan haka zaka dauki zaka duba kimar su da kudin da yake hannunka in lokacin hisab in lokacin fitar da zakka yayi in sun cika house sai ka fitar da zakka sadako wanda kake haya da ita wannan wanda kake haya da ita babu zakka a kanta domin tamkar sai manyan motoci a duka sai magana babu zakka a kanta kudin da suka kawo maka na haya shine zaka biya zakka kamar gidan haya ne gidan haya babu zakka akan gidan haya din amma akan kudin hayar da aka baka zaka bada zakka kuma kudin hayar daga ran da aka yi akadin alal misali kun zo kun yi da mutum cewa farkon watan Muharram daga nan hayar ta fara amma bai baka kudin ba sai bayan wata 6 ko sai ma a ƙarshen shekara to idan a cikin Dhulhijja ya baka to Muharram na zuwa sai ka fitar masa da zakka ba za ka ce ai yanzu ka karba ba sai ka jira wata shekarar ta zo domin ka riga tamkar ka mallake shi ne yana hannunsa a matsayin baki ka gane daga yawmul ab haka zalika wanda yake da motoci na haya randa aka bata randa kai kwangilar haya alal misali aka dauki hayar motar ka kamfani ya dauka cewar zai rinke musu aiki to daga ranar da aka yi wannan contract tare da kamfanin aka bata 30% ne ko nawa ne aka bata to idan wannan rana ta ce wayo idan aka cika maka kudin ka na shekara zaka fitar da zakkar ba zaka cike kudin sun zauna sun zaka yi istiqbal al-hawd a matsayin al-mal al-mustafad kudi wanda suka shigo sababbi har cikin hannun ka ba a daga ran da aka yi aka fitar amma ita kanta rakabar motar ba zaka fitar mata da zakka ba to ina ganin gaskiya saboda tambayoyi suna da yawa ga kuma saboda wanda suke zuwa daga nesa dan su je su samu yin bude baki zamu basu in Allah ya bamu Allah ya bada iko ko da wajen karatun sira da za a zo a ci gaba da shi in Allah da zamu amsa sauran tambayoyin akwai ƴan uwanmu da suke zuwa wannan majalisi wanda suka rasa ƴan uwansu akwai wanda ya rasa mahaifi akwai mutane biyu da suka rasa mahaifansu mata yayin da muke a cikin wannan wata ne albarka sun zo sun sanar kuma mutum lokacin da ne alƙawarin kanta zan sanar da 'yan uwa ta mima waɗannan marigaya nasu addu'a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu da gafara ya sanya aljanna makomarsu ya sa tabarrunsu mu kuma Allah ya sa mu cika da imani akwai sanarwa kamar guda biyu na farko muna da sunan wannan cibiya muke neman
a taimakon ƴan uwa wajen wato daukan nauyin waɗanda suka yi mana hidima cikin wannan wata wajen wato kula da tsaron kayan mutane da tsara yadda ake aje motoci da kula da motoci lokacin da ake sallar tahajjud da sallar tarawih da kuma lokacin da ake zuwa karatu. Wannan ƴan uwa namu sun zo sun yi tabarru'i ba jinga ake da su ba, to amma muna so mu kyautata musu, don haka muna neman ƴan uwa a abinda wanda ya saukaka. Akwai akwatuna, Malam Isma'il ka sa akwatuna? Yawa, akwai akwatuna wanda zai iya sanyawa ya sa a cikin akwati, wanda kuma yake ganin zai zo ya nema wanda zai ba, zai iya bani ko kuma ya ba ma ladan Malam Isma'il ya zamanto domin mu muwasati da ƴan uwanmu su ma mu taimaka musu akan abubuwan da suke mana na hidimtawa. Sun yi ne saboda Allah, amma sun ka daukar da kai. Mutane suna zuwa su yi sallah sun ba su zo sun yi sallar ba, daga inda ake tahajjud din nan su ba zo sun yi tahajjud ba. To matsayinsu kamar matsayin masu ribatu ne insha Allah, wanda su abin nan masu gadin rundunar sojojin musulmi suna bacci, su kuma sun tsaya ba sa bacci saboda su gadin dakarun musulunci. To su ma wannan abin da suka yi kwatankwacin wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Allah ya karɓi aikinsu kuma ya sanya su a cikin mizaninsu. Sannan abu na biyu, akwai wani tsari da aka yi, aka shirya ranar 2 ga watan sallah na ga yara da iyalai, wanda za a yi a cikin ɗakin taro na wannan cibiya, wanda zai zamanto kamar abu ne na bikin idi na musulunci ga yara, don a ga yara ya zamanto kan cewa idi dai an san cewa idi ne kuma yana da alaƙa da addini. Abubuwa ne wanda aka tsara na kamar gasa da ɗan wasan kwaikwayo na musulunci da ƴan abubuwa waɗanda suke zai taimaka ma yara wajen tarbiyya ya kuma janyo zuciyarsu ya tsara danƙon zumunci tsakaninsu da cibiyoyin musulunci da masallatai da wuraren ibada, don su gane kan cewa hatta ma harkar biki da farin ciki akwai ta a cikin wuraren ibada da akwai ta a cikin wato samimin addini. Ba wai kawai sai an je children's park ba ne za a yi wasa wanda za a ɗauka wannan ba su da wani alaƙa da addini, a'a, an a cikin masu addinin su ma suna irin nasu wasan wanda yake shari'a ta yarda da shi. To akwai ƴan uwa wanda suka kawo tsari mai kyau wanda suke so su gudanar, wanda shi ma wannan yana buƙatar akwai budgetinsu da suka yi. Muna kira ga duk wanda yake sha'awar ya yi musahama ya ba da gudunmawa a kan wannan, da Allah shi ma ya zo ya sami ko ya same ni ko ya sami ladan Malam Isma'il, ko kuma ya sami shugaban kula da harkar da'awa Malam Muhyiddin Sunusi a cikin a nan ofis ɗin wannan cibiya gobe, tun daga sati har zuwa sallah azahar da bayan sallah azahar. Yana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kawai da zo a hadisi hasan ya kasance idan sahabbai suka haɗu ba sa raguwa ba sa watsewa sai yayi musu addu'a, yayi addu'a sun ce amin da wannan addu'ar wanda hadisi ne da Imam Muslim ya ruwaito ta Allahumma qina min khashyati kama tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik zuwa ga ƙarshen ta. Don haka mashru'i ne musamman ma kuma a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma, kuma gashi wannan ranar Juma'a, wannan lokaci ne wanda kuma kamar yadda zo a hadisin Abi Huraira da Abdullahi ibn Salam, a cikinsa ne sa'ar da Allah maɗaukakin sarki yake amsa addu'a take. To za ka zami addu'a da ta neman Allah ya albarkace mu da wannan karatu da muka yi. Gashi kuma majalisi ne wanda yake na karatun Alkur'ani da mudarasarsa, wanda mala'iku suke sauka a ciki, rahama take sauka, mala'iku suna kusa da mu, za su yi tamimi a cikin addu'a, za mu yi addu'a da fatan Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allah ka albarkace mu da Alkur'ani, Allah ka haƙƙa zukatan mu da Alkur'ani, Allah ka ba mu albarka Alkur'ani, Allah ka sa azurta mu da cikin Alkur'ani, Allah ka sa Alkur'ani ya mana jagora ya zuwa ga aljanna, Allah ka sanya Alkur'ani ya kora mu cikin wutar jahannama. Allah ka sanya karatunmu ga Al-Qur'ani ya zamanto hujja a gare mu, saka sanya shi ya zamanto hujja a kanmu. Allah ka ba mu ikon aiki da Al-Qur'ani. Allah ka haka da zukatanmu da kirazanmu da gabanmu da zukatanmu da ƴaƴanmu da iyalanmu da gidajenmu da dukiyarmu da duk abin da ka ba mu da hasken Al-Qur'ani. Allah muna roƙonka ka ba mu cikin azumi. Allah ka sanya mu a cikin waɗanda suka ƙayanta su a cikin wannan wata mai albarka. Allah ka sanya mu a cikin waɗanda suka ƴanta su ka ji kansu ka gafarta musu a cikin wannan wata mai albarka. Allah ka ji ganmu ka cikin iyayenmu. Allah ka shirye mu ka shiri ƴaƴanmu da matayenmu. Allah ka ba mu zuriya mai albarka. Allah waɗanda ba su da aure a cikinmu Allah ka ba su mataye salihai. Masu aure kuma Allah ka ba su ikon riƙe su da yi musu kyakkyawan tarbiyya ta addinin musulunci. Allah ka ba mu ingantattun iyali. Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa. Allah ka ba mu matsayi tare da annaba. Allah ka ba mu matsayi da jisantar da mu ya zuwa ga annabawanka a cikin aljanna. Allah ka ba mu darajar masu shahada. Allah muna roƙonka dukkan wani abu na alkhairi da muka sani da wanda ba mu sani ba. Da wanda duk wani bawa naka salihi ko wani annabi naka ya roƙe ka. Allah muna roƙonka ka ba mu sai da abin da muke ƙauna. Allah dukkan wani sharri da muka sani ko ba mu sani ba. Na farkonsa da na ƙarshensa Allah ka tsirkar da mu daga gare shi. Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya ka ba mu imani ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka inganta imaninmu. Allah ka inganta arzikinmu. Allah ka yaye talaucinmu. Allah tsananin da al'ummarmu take ciki Allah ka yaye shi. Allah ka inganta shugabanninmu. Allah ka sanya musu adalci a cikin zukatansu da cikin ayyukansu. Allah ka sa musu tausayin bayinka a cikin zukatansu. Allah ka inganta sirarsu. Allah ka ba mu shugabanni nagari. Allah ka ba mu ingantaccen shugabanci. Allah ka ba mu abin da zai gyara shugabanci. Allah ka gyara shugabancin ƙasarmu da shugabancin dukkan hukumomin ƙasarmu ya rabbal alamin. Allah ka saukar da rahamarka a cikinmu. Allah ka saukar da rahamarka a cikin wannan ƙasa tamu. Allah ka saukar da alkhairai a cikinmu. Allah ka sauke azaba da tsanani ga barinmu ya rabbal alamin. Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya. Wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu basu sukansu. Wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu. Allah dukkan wata buƙata tamu da wanda muka shaida maka da wanda ka santa a cikin zukatanmu Allah ka ba mu. Allah ka ba mu sama da abin da muke kauna daga gare ka. Allah ka ba mu sama da abin da muke roƙonka. Allah ka inganta imaninmu. Allah ka rayar da mu a cikin addinin musulunci. Allah ka ɗauki ranmu face a cikin addinin musulunci. Allah ka ba mu riƙo da sunnan manzonka sallallahu alaihi wa sallam har mutuwarmu. Allah ka sa Allah ka azurta mu da mutuwa akan alkitabu wa sunna da kuma kalmar shahada ba tare da mun canza ba, ba tare da mun fada cikin bid'a ba ya rabbal alamin. Allah ka taimaki addininka. Allah ka taimaki littafinka da sunnan manzonka sallallahu alaihi wa sallam da bayinka mu'mini. Allah ka kare karfin kafirci. Allah ka kare karfin kafirci. Allah ka ba mu masu jihadi rinjaye akan makiyansu. Allah ka ba mu musulmi rinjaye akan kafirai. Allah ka ba mu musulmi rinjaye akan kafirai. Allah ka ɗaukaka kalmar Allah. Allah ka ɗaukaka kalmarka a cikin wannan duniya tamu. Ya Allah ka biya mu buƙatunmu na alkhairi. Allah ka yalwata mana arzikinmu. Allah kuma ka sanya mana albarka a cikin abin da ka azurta mu. Ka wadatar da mu daga halal ɗin daga barin haram. Ka wadatar da mu da falalarta daga barin abin da arzikin ka. Ka wadatar da mu da falalarta daga barin abin da ke hannun waɗansu mutane ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Wa sallallahu wa sallim wa sallam 'ala abdika wa رسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.